Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 25 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Sojojin kasashen yamma za su mayar da martani idan Rasha ta yi amfani da makami mai kuba a Ukraine, inji shugaban Amurka Joe Biden. A jiya Alhamis, gwamnatin Habasha ta ayyana tsafe ta bude wuta da zai fara aiki cikin gaggawa a rikicin ta dakarun ƴan tawayen Tigiri. Haka kuma za a ji cewa wasu musulman kasar Amurka uku sun shigar da ƙara, inda suke zargin cewa jami'an Amurka sun yi muskambeyoyin da suka keta aƙidarsu ta addini.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wata takaddama ta kunna kai a majalisar dattawan Najeriya kan batun ɗaukaka ƙara da majalisar dokokin ƙasar ta ce za ta yi a game da hukuncin cire sashi na 84 ƙaramin sashi na 12 daga sabuwar dokar zaɓe ta shekarar 2022.
Ya sa sunayen mutane, ni ba wanda ya min magana, sai ya sa na miƙe na ceto. Duk shawarar da majalisa za ta ɗauka a kullum ni ina ciki, amma a yau a tsige sunana daga cikin wannan abu don ba na cikinta, ba wai ban cikin mai a kan ba a gaya mani ba.
A jamhuriyar Nijar kuma, wasu bakin haure 'yan Najeriya da suka makale a Agadez bayan da ƙasa Algeria ta koro su kusan watanni uku da suka gabata, an fara mai da su gida.
Na yi farin ciki sosai da za a mai da mu ƙasarmu cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Muna murna matuƙa sosai da za mu je mu gana da iyayenmu da iyalanmu. A baya dai mun dan fuskanci 'yan matsaloli kaɗan, amma yanzu cin da an ce za a mai da mu ƙasarmu, alhamdulillahi, gaskiya muna murna, muna matuƙar farin ciki.
Kama kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin kasashen yamma za su mayar da martani idan Rasha ta yi amfani da makami mai guba a Ukraine, inji shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis. Zai haifar da martani iri-iri, Biden ya amsa tambayar wani ɗan jarida yayin taron manema labarai. Ko kuna tambaya ko NATO za ta tsallaka zuwa Ukraine don fuskantar sojojin Rasha? Zamu yanke wannan shawara idan lokaci ya zo. Shugaban na Amurka ya kuma ce a hedikwatar kungiyar NATO cewa ya kamata a cire Rasha daga rukunin kasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki, sannan a bar Ukraine ta halarci taron na G20. Biden ya tabbatar da cewa an taɓo batun yayin gana wasu da wasu shugabannin duniya a jiya Alhamis, yayin da ake cika wata guda tun bayan da Rasha ta fara mamaye Ukraine. Da aka tambaye shi ko Ukraine na buƙatar miƙa wani yanki don cin mayar jejjeni ya tsagaita buɗe wuta da Rasha, Biden ya amsa da cewa ban yi imani cewa za su yi hakan ba, amma shawara na hannun ƙasar Ukraine. A jiya Alhamis, gwamnatin Habasha ta ayyana tsagaita buɗe wuta da zai fara aiki cikin gaggawa a rikicinta da dakarun ƴan tawayen Tigiri, domin ta bada damar kai kayan agaji a lardin arewacin ƙasar, ko da yake ba a san yadda za ta aiwatar da shi ba. Gwamnatin Habasha na fatan wannan tsagaita buɗe wuta zai inganta yanayin jin ƙai a ƙasar, tare da share fagen warware rikicin a arewacin Habasha ba tare da buzubar da jini ba, in ji gwamnatin a cikin wata sanarwa da ta fitar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da kashi 90 cikin 100 na 'yan ƙabilar Tigiri miliyan 5.5 na buƙatar agajin abinci. Rikicin da aka shafa watanni 16 ana gubzawa ya haɗa da shugabannin yankin Tigiri, wato 'yan ƙabilar Tigiri TPLF, da gwamnatin ƙasa ƙarƙashin jagorancin Firaminista Abiy Ahmed. Wani bincike da hukumar ƙididdigar jama'a ta Amurka ta fitar a jiya Alhamis ya nuna cewa cutar coronavirus ta taka rawa wajen rage yawan al'umma har sama da kashi 73 a ƙananan hukumomin Amurka a bara. Binciken na shekarar 2021 na ofishin ƙididdigar yawan jama'a ya ce yawan jama'a ya ragu, wanda aka gano a kusan gundumomin Amurka 3,000, inda aka sami yawan mace-mace fiye da haihuwa a cikin yawan jama'a a cikin wani ɗan lokaci. A cikin wata sanarwa da ofishin ya fitar, Ofishin ya ce binciken ya nuna raguwar haihuwa, yawan tsufa da karuwan mace-mace sanadiyar cutar coronavirus ya haifar da raguwar al'umma. Binciken ya nuna cewa wasu ƙananan hukumomi sun kuma samu raguwar yawan jama'a sakamakon yawan ƙaura a cikin ƙasa da waje. Kididdiga ta nuna wasu ƙananan hukumomin na rasa mutane ne saboda ƙaura da ake yawan samu. Yawan mutanen da ke ƙaura daga jihohi maimakon zuwa galibi ana samun su ne a jihohin California da Oregon da kuma Mississippi.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Takaddama ce ta kunno kai a Majalisar Dattawa kan batun ɗaukaka ƙara da Majalisar Dokokin ƙasar ta ce za ta yi a game da hukuncin cire sashi na 84 ƙaramin sashi na 12 daga sabuwar dokar zaɓe ta shekarar 2022, domin ɗaya daga cikin sanatocin ya ce ba a tuntuɓe shi ba, saboda haka a cire sunansa daga jerin masu goyon bayan ɗaukan mataki a kan dokar. Daga ɓangaren Antoni Janar na ƙasa kuma, mai magana da yawunsa ya ce aikin gama ya gama. Ko menene hakan yake nufi? Ga wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Har yanzu hukuncin da kotun tarayya ta Umuahia ta yanke cewa a soke sashi na 84 ƙaramin sashi na 12 daga cikin sabon dokar zaɓe ta shekara 2022 yana tada jijiyoyin wuya har ya kai ga raba kawunan 'yan majalisar dattawa. Domin ɗaya cikinsu, Sanata Sani Musa daga jihar Neja, ya ce ba a tuntuɓe shi ba kafin a sa sunansa a ayarin waɗanda suke goyon bayan matakin da majalisa ta ɗauka cewa za ta ɗaukaka ƙara a kan hukuncin.
Da aka yi irin kawo rashin sharhin ya sa sunayen mutane, ni ba wanda ya min magana, sai sa na miƙe na ce to duk shawarar da majalisa za ta ɗauka a kullum ni ina shiki, amma a yau a tsige sunana daga cikin wannan abu don ba na cikinta, ba wai ban cikin mai a kan ba a gaya mani ba.
Amma mataimakin mai tsawatarwa kuma sanata mai wakiltar jihar Neja ta Arewa, Aliyu Sabe Abdullahi, ya ce duk da takaddamar da ta kunno kai, majalisar ba ta yarda a yi mata katsalandan a aikinta ba.
Yau abinda muka hukuncin da aka yanke kenan, cewa a je kotu a bisa wannan, ba don wani abu ba, ai yanda aka faɗe shi shine cewa an yanke din. Wannan kalaman da aka yi shine majalisa take ganin kamar an shiga gonanta, ita kuma bata bada aron gonan ba.
To sai dai mai magana da yawun ministan shari'a kuma Attorney General na ƙasa, Umar Jibril Gwandu, ya ce babu abin da zai hana a cire wannan sashi na 84 ƙaramin sashi na 12 daga cikin dokar zaɓe, domin ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa karan tsaye.
Kotu ta yanke hukunci cewa wannan sashi na 84 ƙaramin sashi na 12 da aka saka a cikin kundin dokokin zaɓe na shekara ta 2022 na Najeriya, cewa wannan sashen ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa, don haka kotu ta yi umarni ga ministan shari'a na ya cire wannan sashi a layin da za a wallafa dokar a cikin kundin wallafa dokoki na ƙasa. To bayanin ya nuna cewa lalle wannan ba doka ba ne, kuma ya kamar ma ba a yi shi ba, don haka ba za a gan shi ba idan aka wallafa wannan, kamar ma babu shi gaba ɗaya kenan, don kotu ta ce ya saba ma doka. Kuma ofishin ministan shari'a da shi ministan shari'a suna biyayya ga dokokin ƙasa, don haka wannan za a cire shi daga cikin kundin dokar ta ƙasa.
Ita ma majalisar wakilai ta ce tare da majalisar dattawa za su ɗaukaka ƙarar, domin ta haka ne kawai za a yi wa tuƙa hanci nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da G7 na tarayyar Turai suka yi wata ganawar sirri a jiya Alhamis a birnin Brussels, domin tattauna martanin da za su mayar dangane da mamayar Rasha ta yi wa Ukraine, masu zanga-zanga sun taru a waje suna neman ƙasashen yamma su ɗauki tsauraran matakai kan Rasha. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira da a gudanar da zanga-zanga nuna goyon baya ga ƙasarsa, wata guda bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. A wajen hedikwatar tarayyar Turai, inda shugabannin EU ke tare da shugaban Amurka Joe Biden don tattaunawa da yammacin jiya Alhamis, ɗaruruwan masu zanga-zangar sun ɗaga tutocin Ukraine da kwalaye. Hana Hopko, tsohuwar 'yan majalisar dokokin Ukraine kuma shugabar hukumar hulɗa da ƙasa da ƙasa ta ƙasar, ta taimaka wajen shirya zanga-zangar. Daga ƙarshe, wasu musulman ƙasar Amurka uku sun shigar da ƙara a jiya Alhamis, inda suka yi zargin cewa jami'an kan iyakar Amurka sun yi musu tambayoyi kan aƙidarsu ta addini da take take haƙƙinsu da kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba su a lokacin da suka dawo daga bulaguran ƙasa da ƙasa. Mutanen uku daga jihohin Minnesota da Texas da Arizona sun kai ƙarar jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida a wata kotun tarayya da ke Los Angeles. An shigar da ƙarar ne a California saboda wasu tambayoyin da ake zargin sun faru ne a filin jirgin saman Los Angeles. A cikin ƙarar, mutane sun yi ikirarin cewa jami'an kan iyakar Amurka da ke mashigin ruwa da filayen saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa sun yi musu tambayoyi kan ko su musulmi ne, kuma suna zuwa masallaci da kuma sau nawa suke yin sallah. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Amurka da ke wakiltar su ta ce wannan tambayoyin sun saba kundin tsarin mulkin kan 'yancin yin addini da kuma kariya daga rashin daidaito.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar. An fara mai da 'yan Najeriya ƙasarsu bayan bakalewa da suka yi a inda aka ajiye su a cikin Agadas da ke arewacin Nijar. A kwanakin da suka wuce ne 'yan Najeriya da ƙasar Algeria ta koro suka nuna damuwa akan yanayin ƙunci da suka tsinci kansu a ciki. Ofishin da ke kula da bakin haure da Majalisar Ɗinkin Duniya IOM ya ce ya fara mai da bakin haure ƙasarsu ta asali. Daga Agadas ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Bakin hauren 'yan asalin tarayyar Najeriya kusan 160 ne suka nuna damuwa game da halin kuncin da suka tsinci kansu a ciki. Ofishin kula da bakin haure na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Agadas yanzu haka sun so mai da wasu daga cikin bakin haure 'yan Najeriya da suka makale a Agadas zuwa ƙasarsu ta asali, inji Oscar Safari, shugaban ofishin da ke kula da bakin haure na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Agadas. Muna da tabbacin cewa za mu maida su ƙasarsu ta asali a cikin aminci tare dukkan kulawa daga wurinmu, da haka abu ne da ke da bukatar a yi shi sannu a hankali. Yanzu haka muna da bakin haure fiye da 300,000 da ke cikin kulawarmu, kuma dukkansu suna son koma ƙasarsu. Muna bukatar mu yi aiki mai da kowane bakin haure ƙasarsa a cikin kwanciyar hankali ba tare da wani hargitsi ba. Muna wannan wurin ne don mu kula da bakin haure, ba wai mu rika musguna musu ba. Don haka ɓangarenmu za mu yi yadda muka iya. ‘Yan Najeriya dai sun bayyana jin daɗinsu game da mai da su gida da za ai ga dai wasu daga cikin su.
Sunana Umar Muntari, nayi farin ciki sosai da za a maida mu kasar mu cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali. Muna murna mutuka sosai da za mu je mu gana da iyayen mu da iyallan mu. A baya dai mun dan fuskanci ɗan matsaloli kaɗan, amma yanzu shin da an ce za a maida mu kasar mu, alhamdulillahi gaskiya muna murna muna mutukar farin ciki.
Sunana Mukhtar Yusuf, na ji daɗi sosai da yake yau gashi za a maida mu gidajen mu, kuma za mu gana da ƴan uwan mu da iyayenmu da babaninmu. Kuma na yi matuƙar farin ciki, a baya mun ji rashin daɗi amma a yanzu gashi muna jin daɗi.
A nasu ɓangare, masu jiran tsammani kan makomarsu nuna damuwa suka yi kan yadda ake tafiyar hawainiya akan mai da kowane 'yan Najeriya zuwa ƙasarsa.
Sunana Amadu Sa'adu, ni ma ɗan Najeriya ne. Na samu labarin cewa akwai 'yan uwa namu wanda za a mai da su wato gida Najeriya kenan. To mu kuma dai ga mu dai, to ba mu san dai matsayinmu ba dai a yanzu haka. To muna kira dai a dubi mu, kuma dai mu san matsayinmu da mu san yadda muke ciki ko ba gaba.
Ko yaya tsarin mai da 'yan Najeriya gida yake? Ga dai Oscar Safari da ƙarin bayani.
Pour les migrants qui sont là qui
game da bakin hauren da ke tare da mu, su ma muna shirye-shiryen yadda za mu mai da su ƙasarsu ta asali. Ka san muna aika wasiƙa ne a ƙasashen bakin hauren, jinkirin da ake samu kafin mu samu amsar ƙasashen domin yin aikin mai da kowane ƙasarsa lafiya. Amma wannan karan muna fatan ba da jimawa ba, kowane bakin haure mu mai da shi ƙasarsa. Bayan mu yi aiki tare gare da kowane bangare na kungiyoyin agaji. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Agaida Hamid Mahmud, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Rikitar rungumannin mu fadi cikin jam'iyyar PDP tun bayan kwashi ɗan kwankwasiya zuwa jam'iyya mai kayan dadi yana ƙara bayyana.
Ya bada umarnin cewa duk wanda yake son sai ya je shiga jam'iyya mai kayan marmari. Wannan shi yasa ga mun barranta cewa mu zamu zauna mu yi ma jam'iyyar PDP aiki bisa alƙawarin da ta yi mana a baya.
Su waɗansu daga cikin su ma da yawa duniya ta shaida ma antipati suka yi wanda babban laifi ne wanda ya kamata a ce an kore su ma daga jam'iyya.
Duk da turka-turkar tungarta diye juna game da maganar zaben zakulo shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya da za a yi gobe asabar dukkanin masu radiki sun ittifaki cewa zaben zai gudana.
Mu tare ba mu tabarke komai ba in dai za a yi wa mutane adalci to ya kamata a ce an bar ma mu jihar Taraba.
Ina tabbatar muke za a gabatar da wannan convention kamar yadda aka sa a ranar 26 ga wannan wata da muke ciki.
Muna yi ne tsakanin mu da Allah mu tabbatar cewa jam'iyyar nan ba ta samu matsala ba. An zabi shugabanni da za su mata aiki zuwa shekaru.
Game da maganar makure matsayin majalisar jantare Nigeria akan masu mukami da ke neman ganin sun taka takara kuwa majalisar tare Nigeria ce ta tabbatarwa da duniya cewa ta lura da wasu ne ke neman su shiga mata gona.
Doka dai mun yi kuma shugaban kasa ya taba hannu. Wannan kalaman da aka yi shine majalisa take ganin kamar an shiga gonanta ita kuma bata bada aron gonan ba.
A daidai lokacin da ake shirin shiga zaben shugabannin Kano komai a jihar Katsina wanda aka dade ana dako yanzu aka dai cece ku can cika baki daga wasu yan jam'iyyar APC ya sa dai daga cikin jam'iyyar ya ce ya kamata ta dai gwamnan jihar ya fito yayi magana.
Gwamna ya fito ya karyata cewa ya ce kananan hukumomi tara ba a zabe domin suna cin suna yada shi suna cewa an ce ba a zabe kananan hukumomi guda tara.
Wadannan fa kadan muka karkado daga cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar saki saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu sauraro ke ta gaya wa duniya cewa shirin na ƙara suna shiri na 58 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa duniya gaskiyar da ake siyasa babu wata kwana-kwana kwankwatsa kwana-kwanar kuma amma game da kuskurimar dokar da ke neman ganin an hana waɗanda ke rike da mukamin siyasa taka takara ce ta sa masa dajjan tare Najeriya tace ta gano kawai wasu ne ke neman su shige mata gona. A saboda haka sanata Aliyu Sabi Abdullahi daga jihar Niger yace babu yadda za a yi masa tana ji tana gani kawai a rinka nema a mai da ita kamar wata sauna.
Mu da doka dai mun yi kuma shugaban kasa ya taba hannu.
Tana nan a doka,
tana nan a doka. Amma kamar da muka faɗa wancan sashin da wasu suka kai ƙara kotu suka ce basu yadda da shi ba a cire shi. Kotu na Umahiya kuma tace ta cire. Doka ne ba doka bane. Ni da abin da na sani an yi doka.
To yanzu za ku je kotu dai a majalisa.
Ai abin da yau abin da muka hukuncin da aka yi kenan cewa a je kotu a bisa wannan kalaman da aka yi shine majalisa take ganin kamar an shiga gonanta ita kuma bata bada aron gonan ba don idan ba mu yi abu don demokradiya ba muka yi abu don son zuciya yadda muke so to wata ran sai a wayi gari ba demokradiya.
Sa'o'i kadan a shige dandalin daddale zaben zakulo shugaban jam'iyyar APC al'umma da suka fito daga yankin Taraban Arewa maso gabashin Najeriya sun ce su ma dai sun tore nasu bukatun da ya kamata a auna har ma dai ɗaya daga cikin masu neman kujerar shugabancin jam'iyya daga shiyar Arewa maso gabashin Najeriya Ambassador Hassan Jika Ardo na cewa ya kamata wannan karan a baiwa yan jihar Taraba dama su masu dandana.
A shekarar takwas da jam'iyyar APC take mulki ko ta kafu mutumin farko da ya rike wannan jam'iyya shine Umaru Duhu daga jihar Adamawa. Mutum na biyu shine Bidi Lawal shi ya rike wannan jam'iyya a matsayin zonal chairman. Mutum na uku shine Comrade Mustapha Salihu. Amma mu taraba bamu taba rike komai ba a jam'iyyar nan sai bangare Adamawa take rike. To bisa ga adalci in dai za a yi wa mutane adalci to ya kamata a ce yanzu an fita an gaya wa duniya an bar ma mu jihar Taraba. Ya rage mu duk wanda muka fitar ya zaman to dai namu dai mu ma muna ciki.
Shi kuwa shugaban riko na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya gwamna mai malabunin jihar Yobe ga yawa duniya yake cewa zaben yana nan ba gudu ba ja da baya za a yi shi gobe asabar kamar yadda aka zayyana.
Ya zo gaban goshi nan da lokaci kadan za a zabi shugabanni da zamu danka wannan jam'iyya a hannunsu su dauka daga inda muka tsaya kuma insha Allah za a yi nasara kuma abinda muke yi mu muna yi ne tsakanin mu da Allah mu tabbatar cewa jam'iyyar nan ba ta samu matsala ba an gama taron ta lafiya an zabi shugabanni da za su mata aiki zuwa shekaru hudu wannan shine abin da yake gaban mu gaba daya dukkan mu membobin wannan committee
to menene shugaban kasa yace da kai
yana nuna farin cikin sa da godiyan sa da yadda muke tafiyar da jam'iyyar nan saboda ya san halin da muka zo muka samu jam'iyyar a ciki ai
shi ma dai tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi honorable Sha'abu Abubakar Ismail yace tunda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya riga ya sa baki wannan kuma ya tabbata da cewa zaben zai gudana
abinda yake tabbatar miki wannan convention insha Allah tunda dai shi mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya riga yayi magana ina tabbatar miki za a gabatar da wannan convention kamar yadda aka sa a ranar 26 ga wannan wata da muke ciki kuma a karkashin jagorancin shi gwamnatin jihar Yobe Mai Mala wanda ina tabbatar miki za a gabatar babu wani dalili wanda zai sa kuma a ce ba za a gabatar da wannan convention ba domin INEC ake aka ce a sanar mata kuma an sanar mata tun lokaci mai nisa a baya
take-taken tun kuɗe jam'iyyar PDP da shigewa jam'iyya mai kayan alatu ya kawo take-taken tankin tankar tun kuɗe juna domin kowa ɗaya daga kin ji gajigan jam'iyyar PDP a jihar Kano honorable Yusuf Bello dan Battane yace tunda dai kwankwasa ya kwashe magoya baya ya kamata jam'iyyar PDP ta zo ta sake sabon tsarin da za a zauna
taro ne na mu na PDP na jihar Kano tunda shi shugaban da yake saka irin wannan tagiya da kafada ya riga ya shirye wani gangami na waɗanda suke kiran kansu wato National Movement wanda kuma daga baya ya fada da bakin sa cewa ya narkar da wannan wato kungiya ta National Movement zuwa sabon jam'iyya
a takaice a dunkule kun ja layi da bi Musa Kwankwasa ne ko kuma kuna tare
in yana jam'iyyar PDP kuma ɗan jam'iyyar PDP ne kuma ya tabbatar mana ya bada umarnin cewa duk wanda yake son sa yaje shiga jam'iyya mai kayan marmari muka tsaya muka yi amfani da hankali muka yi lissafi muka ga siyasa ra'ayi ce kuma siyasa irin wannan gaba mun yi kaso na daya mun yi na biyu wannan shi yasa ga mun barranta cewa mu za mu zauna ne ma jam'iyyar PDP aiki bisa alƙawarin da ta yi mana a baya da duka daraja da muka samu ta siyasa a cikin jam'iyyar PDP ne
sai dai kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kano Alhaji Shehu Wadasa Gagi ya ce shi bai taba zuwa wata jam'iyya ba idan ma ana maganar baraka ne to masu daga karan ganin an sauye shugaban jam'iyyar APC su ne suka taba cin amana
PDP dai doka ce ta kafa ta kuma tana da kundin tsarin mulki ina ganin ba su karanta kundin tsarin mulki na jam'iyyar PDP ba shi yasa suke kira da arusa su duba da zaben mu akai to wani laifi muka yi da za su kira cewa a rusa mu su waɗansu daga cikin su ma da yawa kowa ya duniya ta shaida ma antipati suka yi wanda babban laifi ne wanda ya kamata a ce an kore su ma daga jam'iyya amma ba mu kula su ba to a wani dalili su za su kira cewar a rusa mu kaga ko a 2013 da suka fita suka koma APC a lokacin ma ni ina mataimakin chairman shi Kafayos to da suka dawo ma ni anan aka zo aka tarar da ni saboda kani ina PDP daram kuma ina kira gare su da su zo mu hada karfi da karfi musamman cewa kakar zabe tana karatowa mu hada karfi da karfi inda zamu kai ga jam'iyyar nan ga nasara
duk da dogon dakon da al'umar jihar Katsina suka dinga yi wajen ganin an yi zaben zakulo shugaban kanin hukumomin da a wannan karan aka ce shirye sun riga sun yi nisa wajen ganin an yi zaben a jihar Katsina ɗaya ga cikin gaggayan jam'iyyar APC a jihar Malam Mustapha Hussein Adamu Karaduwa ne ya kada bakin gaya wa duniya cewa wasu ƴan takara na kiran cewa gwamnati ya ce karfa-karfa za a wajen wannan zaɓe saboda haka ya kamata gwamnan ya yi magana
kamar yadda su ƴan takarar mu na jam'iyyar APC suke yawo a karkara suna gaya ma ƴan adawa cewar gwamna ya ce ko ba su ci ba sun ci kuma gwamna ya ce an gama zaɓe mahali mun san ƙarya ake wa gwamna so muna kira ga su ƴan takarar nan na jam'iyyar APC sani Allah ke bada mulki ba gwamna ke bada mulki kuma adawa gaskiya ce domin mu adawa muka yi muka ci zaɓe inda ba adawa
wallahi ba mu kada shema ba mu kada Jonathan
dan takar ke ga ya mu goya ban sai mu goya ban su shigo cikin gari suna ga al'umma duk kuma muna fahimtar maganar da suke yi domin jama'a kila kas su fito zaben ne ko su tsorata mutane da cewa gwamna ya ce alhali gwamna ya ce kowa ya fito ya zabe ne gwamna ya fito ya kare ta cewa ya ce kananan hukumomi tara ba a zabe domin me domin suna cin suna yada shi suna cewa an ce ba a zabe kananan hukumomi guda tara
to daga kuma iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin yi ko cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna kara karewa kamar yadda aka zayyana cewa dukkanin su za su sauka da kan kujerun su ne daga bana domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 130 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallama daga kan kujerun da suke ganin kamar sun samu gurin share guri zauna kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da kuma maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa a cikin wannan shiri dare da rana ni Isa Lodi Kara na shirya na gabata nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
To madalla gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Sunana Imam Aminu Lawal Abdullahi jagoran Central Mosque na Abia State babban masallacin Umma Ahya. Da farko ina miƙa nasiha ga dukkan ƴan uwa musulmai da kiristocinmu wanda muke wannan ƙasa ta mu Najeriya bisa halayen da muke fuskantar kanmu a cikin sa wanda yau duk ta inda ka duba da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya kusan abubuwan ba daɗi a yanda duk aka saba sani zaman lafiya ita ce take kawo komai daga lokacin da zaran an ce ba zaman lafiya tsakanin al'umma to dole harkoki gaba ɗaya lalacewa suke to saboda haka muna kira ga shugabanninmu da gwamnatin ƙasa da gwamnonin jihohi da kowane shugaba ya san cewa akwai amana da take kansa kuma wannan amana na kiwon kula da lafiyar al'umma da kula da dukiyoyinsu da tsaron rayuwarsu amana ce ga kowane shugaba gobe kiyama za a tambaye shi yaya kula da haƙƙoƙin jama'arsa to saboda haka muna kira ga dukkan shugabanninmu da kowanne ya ji tsoron Allah da ya sauke amanan da take kansa wajen kula da lafiyar al'umman jiharsa kuma kula da sanin sa ido da sanin abin da yake shiga jihar da abin da yake fita da abin da zai zo ya cutar da al'umman jihar haƙƙi ne ga kowanne shugaba ya san matakin da zai bi wajen gyara jiharsa sakamakon abubuwan ya lalace to saboda haka muna kira ga dukkan al'umman ƙasa baki ɗaya da mu gyara halayenmu da zuciyoyinmu mu zauna da junanmu lafiya mu yi wa ƙasar mu addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya.
Da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sojojin kasashen yamma za su mayar da martani idan Rasha ta yi amfani da makami mai guba a Ukraine inji shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis. Zai haifar da martani iri-iri. Biden ya amsa tambayar wani ɗan jarida yayin taron manema labarai. Ko kuna tambaya ko NATO za ta tsallaka zuwa Ukraine don fuskantar sojojin Rasha? Za mu yanke wannan shawarar idan lokaci ya zo. Shugaban na Amurka ya kuma ce a hedikwatar ƙungiyar NATO cewa ya kamata a cire Rasha daga rukunin ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki sannan a bar Ukraine ta halarci taron na G20. A jiya Alhamis gwamnatin Habasha ta ayyana tsagaita buɗe wuta da zai fara aiki cikin gaggawa a rikicinta da dakarun 'yan tawayen Tigray domin ta bada damar kai kayan agaji a lardin arewacin ƙasar kodayake ba a san yadda za ta aiwatar da shi ba. Gwamnatin Habasha na fatan wannan tsagaita buɗe wuta zai inganta yanayin jin ƙai a ƙasar tare da share fagen warware rikicin a arewacin Habasha ba tare da zubar da jini ba. Inji gwamnatin a cikin wata sanarwa da ta fitar. Wani bincike da hukumar ƙididdigar jama'a ta Amurka ta fitar a jiya Alhamis ya nuna cewa cutar coronavirus ta taka rawa wajen rage yawan al'umma har sama da kashi 73 a ƙananan hukumomin Amurka a bara. Binciken na shekarar 2021 na ofishin ƙididdigar yawan jama'a ya ce yawan jama'a ya ragu.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna taya iyalan wazirin mai Kano Rube na Abuja Alhaji Galtima Barde bisa daurin auren diyarsa Hawwa Galtima da angonta Habib Bello Habib wanda za a daura yau Juma'a a masallacin Juma'a na Kado dake birnin Abuja. Allah ya bada zaman lafiya da albarka aure. yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa, sai kuma Salman Abu da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.